Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 7 ga watan Maris na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, ga kanan labarai.
Masu kada ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zabe a yau dinnan Laraba don zaben sabon shugaban ƙasa. Amurka ta ce za ta kakawa sabon takunkumin tattalin arziki kan Koriya ta Arewa saboda kashe wani dan uwan shugaba Kim Jong-un a bara da makamin guba. Sannan sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkanin bangarorin da ke fada a Siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta.
To a shirin namu na yanzu za ku ji shirin da gwamnatin jihar Plateau ke yi na karbar bakuncin shugaba Muhammadu Buhari gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Bayan haka za ku ji rahoto akan martanin da wasu 'yan yankin Niger Delta a kudancin Najeriya suka fara maidawa akan matakin jami'an tsaro na shirin kwace makamai daga hannun jama'ar da suka mallake su ba bisa ka'ida ba. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan cirani da ƙasar Algeria ta maida jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zabe a yau dinnan Laraba don zaben sabon shugaban ƙasa wanda suke fatan zai jagoranci wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yadda za ta fita daga yanayin tattalin arzikin da ya tabarbare bayan annobar Ebola ta shekara ta 2014. Mutane 16 ne ke takarar gadar shugaba Anas Bai Koroma mai barin gado, wanda ya kammala wa'adoji biyu masu tsawon shekaru 5-5. 'Yan takara biyu mafiya tashi su ne Samuru Kamara na jam'iyyar All People's Congress APC mai mulki ta su shugaba Koroma, da Julius Maada Bio shugaban jam'iyyar Sierra Leone People's Party LSPP. Jam'iyyun APC da SLPP sun taɓa jagorantar wannan ƙaramar ƙasar ɗaya bayan ɗaya tun bayan da ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1961. To amma sabuwar jam'iyyar nan ta National Grand Coalition, wadda tsohon jami'in diplomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya Kande Yumkelle ke jagoranta, ta ja hankalin matasa masu zaɓe waɗanda ba su goyon bayan APC da SLPP. Kasancewar 'yan takarar da yawa ka iya daɗa yiwuwar zuwa zagaye na biyu, muddin dai babu wanda ya samu kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un. Amincewar da Koriya ta Arewa ta yi ta shiga tattaunawa da Amurka ka iya zama wata ci gaba a diplomasiyance ta kawo ƙarshen takaddamar shirinta na nukiliya, ko kuma wata dabara ta sauƙaƙa raɗaɗin takunkumin da aka ƙaƙaba mata, ko kuma dai duka abubuwa biyu ɗin ne. Shirin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na shiga tattaunawa da Amurka don kawo ƙarshen shirin nukiliyar ƙasarsa, da kuma alƙawarinsa na daina gwaje-gwajen makaman nukiliya da makamai masu linzami yayin da ake shirin fara tattaunawar, batu ne da shugaban cibiyar tsaron ƙasar Koriya ta Kudu Jim Uyong ya tabbatar bayan ganawarsa da shugaba Kim a Pyongyang. To sai dai har yanzu Koriya ta Arewa ba ta tabbatar da fassarar da Koriya ta Kudu ta yi ba, mai nuna cewa ana gabda cima wannan ci gaba a fuskar diplomasiyya. Hasalima, jaridar gwamnatin Koriya ta Arewa mai suna Rondon Sinmun yau Laraba ta wallafa wata kasida mai cin karo da wannan labarin, wadda kuma ta kare mallakar makaman nukiliya da ƙasar ta yi, da cewa haka ne kawai maganin barazanar ƙasar, wato barazanar da ƙasar ke fuskanta daga Amurka. Sannan ta ce babu ma wani zance na tattaunawa kan wannan batu. A halin da ake ciki kuma Amurka ta ce za ta kakaba sabon takunkumin tattalin arziki kan Koriya ta Arewa saboda amfani da wani sinadari mai kisa da ta yi wajen kashe wani dan uwan shugaba Kim Jong-un wanda suka raba gari da shi bara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Talata cewa ta kai ga gano cewa Koriya ta Arewa ta yi amfani da haramtaccen sinadarin VX wajen kashe Kim Jong-un ranar 13 ga watan Fabrairu shekara 2017 yayin da yake tafiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kuala Lumpur. An ga wasu mata biyu a kamarorin tsaro da ke filin jirgin saman na fesa ruwan wani sinadari a fuskar Kim. Bayan 'yan mintoci kaɗan sai kawai ya mutu. Wannan yin karan tsaye a fili ga dokar ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makaman guba ya daɗa bayyana rashin hankalin ƙasar Koriya ta Arewa, ya kuma daɗa nuna cewa bai kamata a bar Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba a cewar Amurka. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkanin bangarorin da ke fada a Siriya su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a fadin kasar, yayin da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ke shirin ganawa don tattaunawa kan saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 30 wadda ba a kiyaye ba bayan kuwa ta buƙaci a kiyaye a wani ƙudurinta na makonni biyu da suka gabata. Rashin ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wutar ya sa ƙasashen Burtaniya da Faransa kiran wannan taron na sirri. Manufar ƙudurin kwamitin ita ce baiwa jami'an agaji damar kai kayayyakin abinci da magunguna zuwa wuraren da wannan yakin na da aka shafi shekaru 7 ana gabzawa ya jefa miliyoyin 'yan Siriya cikin yanayin matuƙar buƙata. Guterres ya ce akwai tsananin buƙatar tabbatar da cewa kayan agajin da aka yi niyyar kaiwa ranar Alhamis zuwa Duma da ke yankin gabashin Guta an kai su kamar yadda aka tsaye da shawara da hukumomin Siriya tun da farko. Ƙasar Sri Lanka ta katse hanyoyin amfani da kafafen sada zumunci don daƙile yaduwar tashe-tashen hankula kan al'ummar musulmi tsiraru, yayin da ɗaukacin wannan tsibirar ƙasa ta kudancin Asiya ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin dokar ta ɓaci.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin makon nan ne shugaba Muhammadu Buhari zai fara ziyara jihohin da suka samu kansa cikin yanayin tashin hankali. Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyara jihar Plateau. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan shirin ziyarar.
Gwamnatin jihar Plateau ta ce za ta bunƙasa ɓangaren noma don samarwa al'ummar Najeriya cimaka. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana hakan yayin da yake ganawa da manema labarai da nuna musu taraktoci 400 da gwamnatinsa ta sayo don rarrabawa manoman jihar.
Musamman fannin noma wanda muka san shugaban ƙasa inda zuciyarsa take kenan a maganar noma, mu ma bamu bari ba a taimakawa manoma. Mun je mun nemi hanyoyi muka aje za a kawo mana kamar irin wayan da kuka gani din nan 400
traktoci
kenan 400 wa manoma. Muna bukatan kafin shekara mai zuwa abinda zamu gani a noma a Plateau State zai fi abinda muka gani yanzu.
Gwamnati ya kuma zaga da 'yan jaridu wasu ayyukan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kaddamar a gobe.
Musamman kamar wannan hanyar mararraban jama'a wanda ba namu bane dama na gwamnatin tarayya ne muka yi. Kuma ba ba mu kudin ba mayar mana da kudaden ba. Saboda haka a nuna cewa idan abubuwa yana da kyau ba sai mun jira gwamnatin tarayya ta yi ba. Za mu je mu yi kafin mu nemi kuɗi a mayar mana da kuɗaɗen da za a mayar mana.
Shugaban ƙungiyar manoman jihar Plateau Mr. Joshua Bitrus ya bayyana jin daɗinsu da ƙoƙarin gwamnati ta ɓangaren aikin noma.
Tatocin nan sun dan rage sun taimaka domin tun bayan gwamnati Babalar ba iya samu gwamnati da sun taimaka ma manoma da kawo kayan aiki na amfanin gona kamar tractor zuwa. Gona yanzu ya zama sana'a ne commercialized. Wanda manoma yanzu mun samu haske har mun samu abinda muna yawan bukata ma yaranmu da su iyalanmu. Muna so mu gode ma gwamnatin Buhari da ya zado ka gona ya zama sana'a ne wanda ya boosting ya rage mu daga dependence akan mai.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Plateau ta aiwatar da gobe Alhamis a matsayin ranar hutu don tarbar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Zauna lafiya al'umma ta Plateau kungiya.
Tuma dalla a gaida Zainab Babaji. Kwamishinonin rundunar 'yan sanda na jihohi za su fara amsha wasu rukunin makamai da aka bayyana su suna a matsayin suna da matuƙar haɗari a hannun jama'a, wanda kuma ba bisa ƙa'ida waɗannan jama'a suka mallake su ba, sai dai kuma da alama ƙoƙarin amsha waɗannan makaman ka iya fuskantar babban ƙalubale. Wakilin sashen Hausa Lamida Abubakar Sokko tana da ƙarin bayani.
Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya a baya-bayan nan ya ba da umarni ga rundunonin 'yan sanda na jihohin ƙasar nan da cewa su gaugauta amshe manya da ƙananan makamai daga hannayen jama'a ko ƙungiyoyi da ke mallakar su ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa dai ta lissafa ƙarara na samfurin makamai da za a kakkarɓe daga hannayen jama'a, inda kuma ta nemi goyon baya da haɗin kai. To sai dai kuma 'yan yankin Niger Delta sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da wannan yunkuri na rundunar 'yan sandan Najeriya.
Sunana Augustin Silvanus. Awa ga maganar banzaci, gaskiya ko na register ko ban register ba, don ɗin kare kaina da family na ba zan yi suwa ba. Irin yanzu River State 'yan kalura suna huda ne akan benefit ɗin kansu. Ba komi ne ɗan sanda ke yi ba, irin kamar ka kawo ka ga ɗan banga. Ɗan banga duk abin da ka ga ɗan sanda bai yi, in dai wurin local government ne ɗan banga na dama yi ne.
Na dai tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Rivers, inda ta tabbatar da samun wannan umarni. To sai dai kuma ta ce ba za ta yi ƙarin bayani ba kan yadda za ta kaddamar da wannan jan aiki. Makaman dai da za a amshe sun hada da bindigogi masu aman wuta da bumabumai da dai sauransu. Wani babban batu dai shine rukunonin waɗanda za a amshe ma waɗannan makamai sun hada da ƙungiyoyi irin na 'yan bindigan Niger Delta da ƙungiyoyin asiri da ƙungiyar ta da ƙaya baya ta Biafara, game da 'yan banga siyasa da ke samun daurin gindin wasu 'yan siyasar kasar da rundunonin ƙato da gora da dai sauransu. Ƙarin ƙalubalen wannan yunkurin dai shine yadda ake ta fama da rikice-rikicen Boko Haram da rikicin Fulani da manoma, wanda kuma ake ta nunar dukkaninsu na mallakar makamai da ke tada hankulan jama'a, wanda kuma ba tun yanzu bane ake ta ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar a faɗin ƙasar ta Najeriya. AIG Tambari Yaba Muhammad mai ritaya kwararre ne kan harkokin tsaro ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Ina ganin ya daidai haka nan gaskiya, saboda waɗannan abubuwa da suke taharuwa game da terrorism, game da kidnapping, game da cultural assault, armed robbery and what have you, cewa ya kamata mayar ana son a samu sauƙin abubuwan da suke faruwa kan da Niger Delta da arewacin Najeriya. Ana iya samu ƙalubale daga su waɗancan mutanen Niger Delta, ai ba yau aka fara ba, ba an yi ta cewa su yi musu mayar ba, wasu sun mayar. So kuma ga shi kaga a wani lokaci ma
shi ma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, squadron leader Aminu Bala Sokoto, ya yi tsokaci akan wannan matsalar.
Ai su wannan kungiyoyi da ake magana kamar yanzu makiyaya masu active harassment da yan Niger Delta, duk waɗannan babu wanda ya mallaki waɗannan a makamai bisa ga doka ta ƙasa. Sannan kuma akwai irin makaman da anka ce a basuwa, ba wai kowane irin makami ba, ka cewa wannan abu gaskiya daidai, amma ai da issue shine ba wai mai zuwa za su yi, tunda ba baka ba cewa an baka akan bisa ka'ida ba. Abinda zai faru, mutane ko ka ce su kawo ba za a kawo, sai dai a tabbatar da an tilasta an kwato, kuma duk wanda anka samu da shi a hukunta da shi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda ƙasar Algeria ta dawo da wasu ɗaruruwan 'yanci rani da suka haɗa da mata da yara ƙanana. Wannan dai ita ce tawaga ta 21 da ƙasar ta Algeria ta maida Niger. Ga rahoton Tamar Abari.
Yawancin tawagar na ɗauke da mata da yara ƙanana, wannan dai ita ce tawaga ta 21 da ta fito daga ƙasar ta Algeria.
Da ka ɗauko mu daga annaba, an ba mu hinka, an ba mu makaroni, kuma an ba mu lahara, an ba mu kushi, kuma sun gamo mu da 'yan atakonmu sun ce a kawo mu nan, an kawo mu agaras, an ba mu robobi, an ba mu tabarma, an ba mu abinci, an ba mu ruwa. Kawai gajiya suka yi dabara, mu sana'armu bara ce. kawai mu ce saraka azuma bi sabilillahi ya rabbi
lalle kan mu ta yana alhamdulillah Allah sa albarka mun gode ma Allah mun gode ma Allah mai goma mun gode ma bagabatan kasar nan tamu Allah sa albarka mun gode mu tsakanin da su da wa'ansan Laraba da wa'annan mutanen mu kawai sai godiya mun gode ma Allah mun gode ma annabi alhamdulillah ikunan mu wa'ansan su suka dauko mu suka kawo mu bakin iyaka kuma ikunan mu suka tarbe mu daga nan bakin ingiza mu suka tawo da mu hannan garin Agadez wata na tara a can wurin Alje da tawo kuma abin da yake gina ma ubangiji Allah sa mai albarka abin nan samu
mu ba san ba za a yi ma kawai da dala zuwa an da masaukin da muke kuma muna cikin babbar tahiya ne san TV inda mutuci suke ana adama nan ne masaukin mu kuma mun kashi galabi a ciki a zaune kuma ba a sarar mu za a zo aka mu ko sai aka tafi da mu dare ma ta suka zo suka karfe wurin suka zagaye wurin suka ce kawai ku tahi ni jira aka yi ku babu kan da muka bidiya duka sun magana sun tumar kamu kuma kamu ba su baje ba ba su da matsala kuma mu a hanya sai ba mu yinwa ba babu yinwa da muka yinwa dai abinda dai aka muke ganin kamar anan wurin ana cewa mu ana raba kudi anan kuma mu ba bamu ba can akwai balaraban da muke zance da shi a can wanda muna dan yin larabcin yaren shi yace muna duk rufin da za a yi a kawo mutane Niger ana ba da taimakon da za a bamu kamar miliyan 15 dinar a bamu tai mu kuma ba mu ba babu da sadari ba ne tukun amma anan wurin san ba mu wannan bukitan ga sanan na wangi
duk da kiraye-kirayen da hukumomi da masu hannu da shuni irin su OEM ke yi kan lamarin zuwa cirani musamman ma OEM za iya cewa da sauraron rana aka ba Isufu Abubakar na sashen da ke kula da afkuwar hadarurruka a fadar gwamnatin jihar Agadez yayi karin haske kan yadda ƴan ciranin suka iso garin Agadez
tawagar ta su mu wajen mu da yake bangare na harko an yi yanzu bangare na biyu ne aka shiga na Tarban an yi wani lokaci da aka tsaida yanzu an dawo yanzu kusan na 21 ne yanzu muke su ne aka tarbo kuma yanzu su ne suke ga tahiya yawanci duka sun tahiya zahoyin su mutanen nan su adadi 545 yawancin su ɗan Niger ne kaɗan ne waɗanda ba ɗan Niger ba akwai ɗan Cameroon da ɗan Nigeria alhamdulillah za mu ce sun zo cikin ƙoshin lafiya babu duk wata babban matsala waɗanda da suka zo ba mu ga wata matsala da suka zo da ita inda suka zo na an kula da su iya gurgudu gwamnati da mataimakanta sun zo sun gansu sun taimaka musu iya kokarin sun yi dan su ga sun tallafa musu an taimaka musu sun koma jahohin su daban-daban
koda jiya manya-manyan motoci shake da ƴan cirani maza da mata da yara kanana sun iso nan garin Damagaram Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger
to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 10:17 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
imma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da bakwar mu Madina Muktar Dodo dake zaune a ƙasar Burtaniya har na tsawon shekaru 11 kuma a cikin shirin mu na biyu mun tsaya ne inda bakwar ta mu take muna bayanin cewa tsarin karatu irin na Burtaniya tilas ne malami ya tabbata kowanne dalibi na biye da abin da ake koyarwa ba kuma biye kawai ba a'a har ma da ganewa a cikin wannan shirin na tambaye bakwata mu ne shin ko za ta koma gida domin jama'ar kasan su amfana da irin wannan karatu da ta yi ganin cewa a lokacin ta baro gida Najeriya ba a irin wannan course din
gaskiya ina so in koma Najeriya nan gaba dan Najeriya ma ta amfana da ilimin da na samu gaskiya ina da an ce muhimmiyar hanya ta koyan ilimi shine kai ma ka koya to gaskiya ina da burin in koma Najeriya wata rana in koyar da mutane abubuwan nan da na koya a nan garin ta fannin aiki ta fannin karatu ta fannin zamantakewa ta kuma fannin gyara alaka tsakanin malamai da kuma dalibai yana da kyau mu yi kokari mu canja wannan al'adar ta tsoro tsakanin dalibi da malami gaskiya ina da burin gaskiya saka wannan ido na akan wannan in ga na kawo changes a irin wannan system
to tunda muka fara wannan tattaunawar muke magana akan maganan karatu zubi da tsarin karatu yanzu bari mu hito daga wajen makaranta kin jima kasan Burtaniya shekaru 10 shin ya kika ga rayuwa misali mu dauki bin doka da oda
na gani gaskiya akwai bambanci sosai sosai ba karami ba, saboda bari in fara for example da kasar Nigeria. Kamar bin doka ya zama wani abu ne wanda ba wani sosai ake yin shi ba gaskiya a Nigeria. Like duk sanda kamar misali a ce ma dai bin traffic light. Traffic light da ta tsayar da mota ta tsaya har sai an bada kuma hanya mota ta wuce. A Nigeria ba a cika observing wannan ba har sai an saka polisawa ko ƴan sanda kai ko sojoji kan hanya, tukunna mutane suke jin tsoro su tsaya su jira har sai an ba su hannu. Babu wani kamar na'urar tsaro da aka saka wanda take tsaron mutane yanda in mutum ya wuce traffic light din nan a kama shi ko kuma ya pay fine. Don saboda idan an saka su ƴan sandan nan da sojoji su ma suna kama mutane su sa su in order, but amma wannan daban ne. Bin doka bai kamata sai an tsorata mutum kafin ya bi doka ba. Gani nake ya kamata duka mu sa mu bi mu yi amfani da hankalinmu mu san cewa idan aka bi komai sau da kafa a hankali duk kowa da kowa zai amfana. A nan ƙasar Birtaniya daban yake gaskiya, kowa yana bin doka yadda ya kamata. Kamar a traffic, zan koma kuma ga misalin traffic light din nan, idan mota aka bata red ta tsaya dole za ta tsaya, because in ta wuce an riga an saka wasu kamarori a nan wurin da in mota ta wuce za su iya ɗaukan hoton motan. Sannan kuma yawanci dai focus suna bada hankalinsu akan number motan nan, in suka ɗauke ta akwai duka abubuwan da ake nema, batun wannan mutumin mai tuka motan duk suna nan a system ɗinsu. So ana saka mota number mota kawai, sunan mutum zai fito da adireshin mutum da kuma inda yake zama, duk za su fito a system ɗin. In suka fito kuma mutum nan da nan zai samu za a turo mishi da haraji cewa ga laifin da ya yi nan take, za ma a nuna mishi hotuna na lokacin da ya aikata laifin. Sannan kuma kaga mutum ma dai don kar ya ƙara ɓata ma kanshi rai da kuma embarrassment, dole zai ga ya bi doka yadda ya kamata.
To ya batun abubuwan jin daɗi na more rayuwa su kuma me za ki ce game da su?
Gaskiya a Nigeria ma dai abubuwan more rayuwa da jin daɗi ba laifi. Don gaskiya nakan so kullum in na yi tunanin gida Nigeria nakan ji daɗi sosai a raina. Idan wasu abubuwa in particular suka zo raina.
Kamar misali
in na tuna kamar abincin Nigeria daban yake da na nan wurin. Kamar yadda mutum zai fita ya je ɗan ci ɗan tsire balangu, su kayan ƙananan ciye-ciyen nan da sauransu, mutum dai in ya fita dai zai same su daban-daban. Amma a nan ƙasar Turai gaskiya yana yin wahala, babu irin wannan. Kawai dai advantage in zama ƙasar Turai mutum ya enjoy rayuwa shine kasancewa akwai wuta kullum, rana ta Allah akwai wuta, kuma akwai babu yankewa wuta da ruwa da sauransu. Amma kuma a Nigeria wasu wurare ana wahalan irin wa'innan.
To irin magana kamar asibiti wa samun kiwon lafiya?
Samun kiwon lafiya gaskiya a nan wurin ana kokari sosai sosai ba kaɗan ba, because ko shi ɗalibi idan ya zo ƙasar nan kula da wannan lahiyar shi a nan wurin kamar kyauta ne. Idan ya zo za a kula da shi each time, kowane lokaci ɗalibi ya bai da lahiya zai iya zuwa asibiti kuma a yi mashi treatment kamar kyauta.
To
a kula da lahiyar shi kamar kyauta. Amma a Nigeria kaga wani lokaci har ma emergency cases lokacin wannan idan mutum ma yana faɗa da rayuwar shi, ana so a ceci rayuwar mutum, wani lokaci sai a ce sai an kawo kuɗi, sai an yi depositing kuɗi kafin za a yi treating mutum a Nigeria.
Amma nan Birtaniya ko baka zo da kuɗi ba a yi maka magani?
Ai nan take, in dai har kamar in an kira motar emergency for example a nan wurin, ana kiran motan ta zo ta ɗauke ka, babu wani batun sai mutum ya kawo kuɗi gaskiya. Ana zuwa da kai, za a wuce da kai treatment room ko kuma inda likita zai je ya ganka ya dudduba lafiyanka da sauransu. Sai bayan an gama dukan wannan ne yawa bayanai game da mutum tukunna, in an gano cewa kai ba ɗan ƙasa ne ba, lokacin ne za a yi maka preparing invoice a ce okay za ka biya kuɗi kaza. Amma in ba haka ba, kafin nan sai an fara ceton rayuwar mutum tukunna za a yi maganin kuɗi gaskiya.
To Hajiya Madina, da ka ta a nan a cikin shirinmu na gaba kuma na ƙarshe, kin ƙarasa mana wannan bayani. Na saurare, saboda lokaci ya mana ɗan kullum, don haka a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin yadda rayuwa take a ƙasar Burtaniya musamman ga 'yanci rani. Yanzu a madadin baƙwarta mu Hajiya Madina Muktar Dodo da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon farko ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Bayar da Maryam Sanda Bailey da wata kota a Abuja ta yi duk da laifin kashe mijinta da ake zargin ta yi, Samson bai dace ba, da fatar kotu za ta hukunta ta hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga sauran mata masu irin wannan aika-aika. Sako daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri. Sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, hakika muna taya al'ummar kasar Ghana murnar cikar kasar shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Muna kuma roƙon Allah ya ƙara ba su ci gaba a kasar tasu. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji da Aminu Adamu Malam Madori da Musa Hadarin Asuba Nijar. Sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai wasu jihohi masu fama da tashi-tashin hankula. Allah ya sa sanadiyar wannan ziyarar ya zama sallar kawo ƙarshen tashi-tashin hankulan da ya addabi wannan jihohi. Sako daga Comrade Mansur Babawuru. Sako na gaba ya ce fatan alkhairi ga al'ummar ƙasar Ghana sakamakon samun 'yancin kai na shekaru 61. Haka zalika al'ummar ƙasar Saliyo, ku fito ku kasa ku tsare ku raka, shine kadai maganin magudin zabe.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, masu kada ƙuri'a a ƙasar Saliyo na garzayawa rumfunan zaɓe yau dinnan Laraba don zaɓen sabon shugaban ƙasa wanda suke fatan zai jagoranci wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yadda za ta fita daga yanayin tattalin arzikin da ya taɓarɓare bayan annobar Ebola ta shekara ta 2014. Amincewar da Koriya ta Arewa ta yi ta shiga tattaunawa da Amurka ka iya zama wata ci gaba a diflomasiyance na kawo ƙarshen takaddamar shirinta na nukiliya, ko kuma dai wata dabara ce ta sauƙaƙa raɗaɗin takunkumin da aka ba mata, ko kuma dai abubuwan ne duka biyu. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta ce za ta ƙaƙaba sabon takunkumin tattalin arziki kan Koriya ta Arewa saboda amfani da wani sanadari mai kisa da ta yi wajen kashe wani ɗan uwan shugaba Kim Jong-un wanda suka raba gari da shi bara. Fargabar yiwuwar mummunar gasar cinikayya ta sa farashin hannayen jari rikitowa yau ɗinnan Laraba, bayan murabus ɗin babban mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan tattalin arziki. Gary Cohn ya kasance na gaba-gaba cikin masu adawa da shirin shugaba Trump ɗin na sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalmar ƙasashen waje.
To masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare, ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yake yi a wasu ƙasashen Afirka. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Rob, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.